ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna goma ga watan Ramadan, hijira 447, 27 ga watan 2026. Muna nan a cikin suratul Baqara, za mu tashi aya ta 276. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله سبحانه وتعالى من رحمة من جنكي mai halattawa, mai haramtawa, mai bayawa, mai hanawa, mai ɗaukakawa, mai ƙaskantawa, wanda Allah ya ba mai hana shi, wanda Allah ya hana ba mai bashi, buwaya da isa da girma da ɗaukaka sun tabbata gare shi shi kaɗai. Shi yake ba da doka, labarinsa duka gaskiya ne, hukuncinsa duka adalci ne. Allah subhanahu wa ta'ala bayan a cikin waccan aya da ya gabata ya mana bayani dangane ga hukuncin masu cin kuɗin ruwa, yace waɗanda suke cin kuɗin ruwa ba sa tashi a ranar alkiyama, sai kamar yadda wanda shedan ya shafe shi yake tashi yana faganniya, yana dimuwa, yana fagan-fagan. Wannan hukuncin ya same su ne saboda sun ce shi kasuwanci shi ma kamar riba ne. To Allah ta'ala ya halatta kasuwanci, ya haramta riba. Wanda wa'azi ya zo masa daga Allah mahaliccinsa ya hanu, to abin da ya gabata wato ya riga ya wuce, Allah ya yafe masa, al'amarinsa kuma yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma ya koma cin kuɗin ruwa ko karɓa ko bayarwa ko ta'amuli da shi, waɗannan su ne ma'abota wuta, kuma za su dawwama a cikin wannan wuta idan sun halatta wannan abin. To bayan waɗannan ayoyi da suka gabata, wanda Allah ta'ala ya bayyana hukuncin kuɗin ruwa da kuma hatsarin da mai ci zai gamu da shi a duniya da lahira, da kuma yafiya da Allah ya yi ma waɗanda da suke wannan mu'amala suka ji wa'azi suka dena, da kuma hukuncin abin da ke hannunsu ko wanda ba su karɓa ba ko wanda suka ci na kuɗin ruwa, an yi magana hukunci uku. Wanda bai riga ya karɓi kuɗin ruwan ba ya ji wa'azi ya bawa masu ruwan kuɗinsu, wanda kuma riga ya karɓa yana hannunsa sannan ya juwa azi bai riga ya ci ba ko bai kashe ba idan wanda za iya mayarwa ne ya mayar wanda ba za iya mayarwa bane yayi wani aiki da zai taimaka wa jama'a da shi ba tare da ya ci ko ya sha ko ya amfana ba wanda kuma sai da ya cinye ruwan sannan wa'azin ya zo masa wannan shi ma Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata sai a kiyayi gaba shi arziki da Allah ta'ala yake bayani a wannan aya hanyar samun arziki mai kyau da mara kyau dan adam yana samun arziki ne ko kudi sukan zo masa ne ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko shine al-imanu wattaqawa saboda tsagwara imaninka da tsabar imaninka da tsananin tsoron Allahnka Allah sai bude maka hanyar arziki kawai ka samu arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ya zo maka da arziki ta inda baka zato baka tsammani babu wani dalili kawai saboda imaninka da takawarka Allah ya zubo maka da kudi kamar yadda yema wato Annabi Ayyub yana wanka kudi na zuba ko Allah ya nuna maka wani kanzu wani arziki binnanne kawai ka je ka tona ka gani ko kuma wani ma'adini boyayye Allah ya maka kashafi kaga cewa a nan gurin akwai gol kawai ka zo ka haƙa kai ta harkokinka wannan shi ma yana faruwa kawai saboda Allah ta'ala yakan bada arziki ta wannan hanya kuma ba abin mamaki bane a gurin Allah sannan abu na biyu shine hanya samun arziki ta hanyar wahala da kai komo da amfani da basira da hikima da ilimi da kasuwanci da sana'a da noma da kiyo da tijara da noma da sauran sana'o'i da ake yi na hannu dukanci kira dukanci da makamansan wanki leburanci duk hanyoyi dai ga sunan wanda mutum zai amfani da su ya bi wannan sababi kuma ta hanyar wannan sababi Allah ya turo masa arziki a ce dan kasuwa ne yayi arziki ko kuma a ce manomi ne yayi arziki ko makiyayi ne yayi arziki ko kuma sana'ar dukanci yake ko kira yake yi ko wanki da guga yake yi ko leburanci yake yi ko sana'a yake yi ko kamfani ya bude Allah ya masa arziki ta wannan hanya wannan an sha gani shi ma yana cikin hanyar da Allah yake turo mutane arziki da wannan sababi na uku shine samun arziki ta hanyar wato wani ya baka nan yana da hanyoyi da yawa ko dai ya baka zakka ya fidda zakka na biliyan guda a dauka ya baka ya ce in gwaje ka kashe baka da wani to yana da biliyan 40 ya cire biliyan ɗaya ya baka kaga ya baka kuɗi nan take ka zama biloniya dan ka mallaki biliyan kawai saboda wani ya dauki biliyan din ya baka nan take zai iya baka wannan a matsayin zakka ko a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta duk ana yi ana kyauta ana sadaka ana kuma zakka sannan kuma zai iya yin waqafi ya ce ya baka wannan biliyan din ka je kai aikin Allah ko kai ma ka ci kai ma kai aikin Allah ko kuma ainihin ka same ta hanyar gado kawai dan uwanka ya fadi ya mutu ko danka ko matarka ko duk dai wanda zaka iya cin gadon sa ya babbuliyoyin kudi a dauka a baka hanyar gado da hanyar wasiya da hanyar waqafi da hanyar sadaka da hanyar kyauta da hanyar fidda zakka duka hanyoyi ne da mutum zai iya samun kudi shine hanya ta uku hanya ta hudu shine hanyar da Allah bai halatta ba shine haramun mutum ya zama dan fashi da makami ya fashi ya tara kudi ko ya sata ya tara kudi ko ya zama mazambaci ko maha'inci ko kuma ya zama wato hanyar cin kudin ruwa ko kuma algus ko akwace ko hanyar wani zalunci ta wannan hanya ya tara kudi wannan shine hanya haramun wanda ake bayaninta daga ciki akwai cin kudin ruwa sannan akwai kuma hanya ta kankan da kai da wulakantar da kai kamar yadda muka faɗi irin su maula irin su bara irin su roƙo irin su matsanci da kuma irin su raraka wanda mun yi bayanin hanyoyi guda biyar daga ciki duka waɗannan hanyoyi ne da ake samun kuɗi amma akwai kankanta kai da wulakanta kai a cikinsu saboda haka idan mutum ya samu kuɗi ta hanyar da Allah ya dace shi arziki da ka gani arziki da kake ganin sa dinnan wanda muka faɗi hanyoyin samun sa guda biyar to arzikin da Allah zai baka zai iya zama kadara ce kamar a ce gidaje ne ko gonaki ne ko rumfuna ne ko shaguna ne shine arzikin da baka iya dauke shi daga inda yake shine zaunannan arziki a ce gonarka ce gidanka ne garkarka ce kamfaninka ne shine arziki zaunanne kenan ko kuma arzikin da Allah ya maka din ilimi ne kana yawo da abinka kai wani ilimi wannan ilimin shine arzikinka da shi kake sana'a kake cin abinci ko Allah ya baka wata hazaka ko wata basira ko wata dabara ko wata kwarewa a wani fanni da kake amfani da kwakwalwarka wajen samun abin da zaka kashe shi ma arziki ne wannan sana akwai arziki kuma da ake ciro shi a yawo da shi kamar tsabar kuɗi Allah zai baka tsabar kuɗi wanda zaka iya diba kai tafiya da su ko ka cire su daga wani guri ka kai su wani guri to duka waɗannan ana kiran su arziki wani Allah zai masa arziki da yawa da yawa wani kuma Allah ya masa arziki madaidaici to arziki kuma akwai hanyar kashe shi in an tara shi hanyoyin arziki sahabbai ta hanyar halal din ba tukunna sun kasu kashe uku akwai mazhaba uku na kashe kuɗi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya bude musu kofin arziki an samu futuhat an samu arziki an samu fai'u an samu ganima to wasu da suka yi arzikin aka ba su arzikin aka ce ga rabanku suka ga biliyoyin kuɗi an ce nasu ne sai suka ce jama'a su yi layi suka rabar gaba daya suka dawo ba su da shi kama Abu Dharr al-Ghifari don kana son wannan mazhabar duk sanda ka samu kuɗi kai abu ga layi ka karar da su kaf to wannan shine mazhabar kashe kuɗi irin ta Abu Dharr al-Ghifari baya kwana da kuɗi yace gobe ma akwai arzikin ta jibi ma akwai arzikin ta zaka in yazo yau a dauki iya na bukatar yau a rabar da su yau a karar da su yau wannan mazhabar ba ta da mabiya da yawa sannan akwai mazhaba ta biyu shine mazhabar abinda Allah ya baka na arziki ka ci abinka ka sha kai sutura kai magani kai aure ka gina katon gida ka auri kyawawan mata ga garken shanu ga na awaki ga na tumaki ga na raƙuma ga na kaji ga zabi ga agwagi ana shiga ana fita ana dora sanwa ana saukewa shine mazhaba Abdullahi dan Umar idan arziki yazo sai yalwata wa kansa ya ci da kyau ya sha mai kyau kuma ya kwana yana sallah kuma ya wuni yana azumi kuma ya ci mai kyau ya sha mai kyau saboda arziki yazo ta hanya halal baya wa kansa wasa wajen ci da sha da kyautatawa jama'a da kuma saukewa da dorawa wannan mazhabar a samu a kashe mazhaba Abdullahi dan Umar kenan wannan mazhaba ita ma tana da mabiya da yawa mazhaba ta uku shine mazhaban kuma ka samu ka juya Allah ya maka arziki ka ci ka sha amma kana juyawa yana karuwa yana karuwa yana karuwa kashewa kake amma kana kasuwanci yana karuwa kamar mazhaba Abdurrahman bin Auf da Az-Zubair bin Al-Awwam waɗannan masu arzikin gaske ne domin Abdurrahman bin Auf shi kansa bai san yawan arzikin da Allah ya bashi kuma din na halal ne sannan haka Az-Zubair bin Al-Awwam shine yayi wasiya a biya masa bashi ayi kaza ayi kaza yana nan hadisin Bukhari bayan an biya kowa kowace mata sun samu alf alf wa mi'atai alf kowace mata sai da aka bata dinare miliyan 1 da dubu 200 kowane zinare dubu daidai yake da kusan miliyan 200 kudin Najeriya to irin wannan dubu sau dubu da kuma dubu 200 abinda kowace mata ta samu su hudu banda kuma an cire abin wasiya sannan kuma aka zo aka raba gado bayan an biya bashi duka ya anzartar da wasiyar da yayi kuma aka samu tumunin ya kai biliyan miliyan dinare miliyan 4,800 haka aka raba wa matansa sannan kuma wannan shine 1/8 na dukiyar to ka cire 1/8 ka lissafa nawa kenan aka cire in an cire dinare miliyan 4,800 shine 1/8 na dukiyar bayan an fitar da komai fa haƙin kowa an biya an kuma biya wasiyar da yace ayi ga ƴaƴan Az-Zubair bin Abdullah bin Zubair to shine wannan ragowar to kaga wannan arziki ne ana juya shi ana yawaita shi dan haka samun masu kuɗi a cikin musulmi wanda zai zama lamba 1 ko 2 ko 4 ba sabon abu bane sahabbai sun dade da arziki an dade da arziki a hannun musulmi suna samun arzikin su ta hanyar halal wani su ci su sha su sutura su magani su ba wasu su taimaka addinin su kuma su juya su kasuwanci su siye su siyarwa wasu kuma su zauna ana kawo musu suna ci suna kashewa wasu kuma ana ba suna rabarwa duk wacce ka dauka a mazhaban nan guda uku akwai sahabin da ka dogara da shi akan wannan mazhaba amma dai ina ga mazhabar da ba ta da mabiya da yawa duk she mazhabar wa Abu Dharr al-Ghifari wanda yake samun kuɗi yau ya kashe su yau ko nawa aka bashi yau to yau din nan za su zai karar da su ba abin da ya shafe shi kuma goban wasu su sake zuwa ko da imanin sa ya kai da haka shine Allah ta'ala bayan ya ja kunnan mu a waɗannan ayoyi game da ta'amuli da ruwa ya kuma ja kunnan masu haka har ya yanke musu hukunci wanda basu tuba ba ga hukuncin da Allah ta'ala ya musu. To a cikin wannan aya ko a cikin wannan aya da ta gabata akwai darussa jiya da bamu ƙara saba lokaci yayi. Waɗannan darussa shine daga cikin fa'idodin ita wannan aya da muka karanta wacce ta hana cin kudin ruwa kuma ta siffanta masu ci da cewa daidai suke ga waɗanda suke tashi cikin dimuwa, suke tashi cikin faganniya da fagan-fagan kama irin wanda shedan ya buge shi da wato shafa shedan. To kuma wannan hukuncin su kenan a lahira, wasu ma sun ce a duniyar ma haka suke, da an kalle su da kyau za a ga cewa a cikin faganniya suke, dan masu ta'amuli da kudin ruwa za a ga ba nutsuwa, ba cikakken hankali, ba cikakken wato rayuwa mai kyau. Da ji fa'idar wannan shine tsoratar da mutane dangane ga hukuncin kudin ruwa, ta yadda aka siffanta mai cin kudin ruwan da wanda shedan yake imautar da shi ta hanyar shafa. Sannan abu na biyu cewa masu mu'amala da kudin ruwa zaka ga an same shi wato an jarabce shi da irin zari, irin mutane da gansu masu zari, sai kaga mutum ya mai zari shine wanda abu baya isassa, inda zaka bashi biliyan sau biliyan a cikin talauci yake, saboda talaucin ba na rashin kudin bane, na zuciyarsa ce, zuciyarsa ce bata gamsu ba. Da dan adam yana da kwari biyu na kudi, a cika masa daya da gwalagwalai, a cika masa daya da zinare, sai ya ce ina na uku. Irin wannan an jarabce shi da wannan musifar. Sannan kuma wannan aya ta nuna mana cewa shedan yana imautar da dan adam ta hanyar in ya shafe shi, sai kaga cewa ya samu kansa a cikin yanayi na bugun shedan ko na shafar shedan, yana shafan maza, yana shafan mata, yana iya shafar kowa da kowa. Shi yasa aka ba da addu'o'i wanda mutum zai yi kafin shedan ya shafe shi, ya nemi tsari da kariyar Allah. Da kuma addu'ar da zaka yi a lokacin da shedan din ya shafe ka don ka samu waraka, da kuma addu'ar da zaka yi bayan shedan din ya rabu da kai kada ya dawo, ya zama wato ilaji ne da kuma tahassun. Kayi kariya, kayi garkuwa, kuma kayi magani a lokacin da abin ya faru. Saboda wannan aqida kenan ta Ahlus Sunna suna tabbatar da cewa shedan yana shafar dan adam, kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace bugun shedan kala biyu ne. Akwai bugu ko kuma faduwa da dan adam yake yana faganniya, yana shure-shure, iri biyu ne. Akwai wanda jijiyoyin mutum ne suke haddewa su ciccike, sai zama mutum baya iya motsi, yana faganniya. Yace irin wannan shine wanda likitoci suke iya shawo kansa ta hanyar magunguna ko allura ko operation ko kuma ba da shawarwari. Akwai kuma wanda aljani ne yake wa mutum irin wannan, wanda shi kuma hanyar sa shine a karanta ayoyin Alkur'ani, a karanta a ruwa, a ba mutum ya sha, in Allah ya karba sai ka ga nan take ya warke. Sannan abu na hudu shine wannan wato aya tana mana bayani a fa'ida ta hudu, wato illar masu karba kudin ruwa da masu bayarwa, wanda Allah ta'ala ya wato saboda tsabar zarun su da kuma yadda suka nitse a cikin san kudin ruwa har suna cewa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, su a gurin su ai duk ɗaya ne ma, tunda kasuwanci ana samun riba, ita ma kuma ai ribar suna fassara ta da kamar ita ma riba ce, da haka a gurin su tunda dai ana samu, to hukuncin su ɗaya ne. Wannan kuma ya nuna kenan cewa wato sun riga sun makance, sun wato samu matsala a rayuwar su. Sannan abu na biyar shine kaiwa matuƙa da masu barna suke yi wajen yada barnar su, innamal bai'u mislu riba, har yau ana faɗan wannan. Zaka ga mutane sun tashi sun tsaya, to ku kuna ta cewa riba haramun ne, to ai ribar da kasuwancin ai duk ɗaya ne, in an duba fuska nan ma ana samu, nan ma ana samu, nan ma ana riba, nan ma ana riba, da aka fuskar su ɗaya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, saboda haka duk irin yadda zaka yada kuɗin ruwa ko kuma kai kokarin gamsar da mutane cewa babu komai ko dan kadan ne, ko kuma ai masa tawili ko ai masa fassara wacce za ta fidda shi daga kudin ruwa, wannan duk ba zai amfani ba. Kudin ruwa ne kowane zamani, kowane lokaci. Sannan abu na shida, hukuncin Allah ta'ala game da kudin ruwa shine haramci, kuma dama Allah ta'ala shi kadai ne mai yin hukunci. Shi yasa da suka ce innamal bai'u mislu riba, sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ashe halattawa da haramtawa haƙin Allah ne shi kadai, ba wanda ya isa ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu sai dai yana da nasti daga Allah ta'ala ko daga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na bakwai shine da riba da kasuwanci suna da bambanci, kuma bambancin su ya bayyana a fili ta yadda ya zama kasuwanci, shi kasuwanci ai dama yana da rukunai guda uku, akwai mai siye da mai siyarwa, shine rukunin farko. akwai kuma siga yadda za a siye da siyarwan sannan na uku kuma akwai wato abinda za a siya din a siyar to shari'a ta kalli abinda za a siya a siyar din nan ta kasa shi kashi 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 akwai abinda akan kansa ma shari'a bata yadda a siye shi ko a siyar ba kamar najasa najasa in ba wata babban larura ba ba a siyar da najasa ko abinda shari'a ta haramta zatin sa kamar alade ba za ka yi kasuwanci da alade ko ka sayar da alade amma wanda yake shi ba a ci amma ana amfani da shi to shi ana saida mai ransa kamar jaki misali za a iya saida jaki tunda ana dora kaya amma ga wanda zai ci ba wanda zai ci ba za a siyan masa ya je ya ci ba saboda mu a shari'a mu ba a cin naman jaki to kaga wannan yana ciki ko kuma a ce wato irin wato turoso in ba irin wanda za a kai gona ba shi ma bai kamata a ce ana saida shi ba ko abinda ba shi da amfani kwata kwata haka nan shari'a bata yadda mutum yayi amfani da wata wato wata dama da Allah ya bashi kamar karuwanci ko bokanci ko kuma siyar da wato abinda Allah ya haramta mace ba za ta ce ai wannan sana'a ta shine karuwanci ba ko kuma boka ya ce sana'a ta shine yin bokanci ba an ana hulwanul kahin ko da maharul bagi an hana karuwanci ya zama sana'a kuma an hana bokanci ya zama sana'a ce da mutum yake samu da ita to waɗannan duka suna ciki sannan kuma mun faɗi cewa dukkan nau'in kasuwancin da shari'a ta soke zaka ga yana komawa zuwa ga ɗayan hudu ko dai akwai riba a ciki shari'a ba za ta yadda ai ta'amuli da riba ba da ka ka'ida gane riba ka'ida guda uku ce an ka rike ta shikenan idan wato ya zama a cikin bashi ne kudin ruwa shine ka bawa mutum bashi ka shardanta masa zai kara maka wani abu zuwa lokacin da zai dawo da kudin idan kuma lokacin dawo da kudin yayi bai dawo da shi ba sai kuma ka ce to ya ci gaba da rike kudin kana kara masa lokaci kana kara masa kudi kana kara masa lokaci kana kara masa kudi to ya koma adhafan mudha'afa da a cikin riban nasi'a ne riba ta biyu shine za a yi musanyen jinsi daya tunda kasuwanci yakan iya zama ta fuska uku akwai kasuwancin musaya kana da nawa ina da naka kace ungwa nawa karbi naka ban gishiri in baka manda ba mai kudi a hannunmu amma kaga hulata kana so ni kuma naga agogonka ina so sai awa agogon da ka da hular kudin su zai iya zuwa daya sai ka mika mu mika ma ka yadda na yadda kaga wannan shine musanye to sannan kuma cinikin musanye kenan sannan akwai kuma ciniki na wato kudi da kudi shi ake kira cinikin sarf canji kudi da kudi kudi da kudin nan mun ce kala biyu ne akwai kudin kasa daya akwai kuma kudin da ba na kasa daya ba kudin kasa daya kamar naira da naira kaga wannan za a yi musanye ko da sababbi da tsofaffi ne ko ya gaggu ne da masu kyau dole daya ba zai fi daya ba za a zo ana cinikin kudin kasa daya amma a ce sabon kudi kudin sa kaza tsohon kudi kudin sa kaza wannan ko kuma ka siya da sabon kudi kaza ko ka siyar da tsohon kudi kaza tunda ba a yi doka a Najeriya cewa an kudi ya tsufa darajarsa ta fadiwa saboda haka wannan kudi ne da za a ci gaba da musanya su a yadda suke hannu da hannu kwatanci da kwatanci idan kuma naira ce za a musanya da dala ko da sauran kudaden waje da makamantansu to wannan ɗaya zai iya fin ɗaya yawa amma ai hannu da hannu ko ai wani abu da ke kamanta hannu da hannu idan hannu da hannu ba zai ba to ai wani abin da yayi kusa yayi kama da hannu wanda za a iya fassara shi a hanyar hannu da hannu kamar taransa fata bankuna da makamantansu saboda haka wannan shine wato abin nan din na farko sannan akwai kuma jahala jahala shine siyar da abin da ba a san shi ba ko kuma siyan abin da ba a san shi ba wannan yana faruwa yanzu ta social media wanda aka samu wasu mutane suka ma wasu irin wannan fafalolo din wata mata ta kafa wai ta kafa kamfani tana shigo da kaya daga kasashen waje har ta nuna wa wasu container ga su akan ruwa sun doso Najeriya aka nuna su a social media ta ce wa mata idan waɗannan kaya sun zo an siyar kowa ta yi kokari ta turo kudinta kowa ta yi kokari ta saka kudinta ribar da za a samu ninkin ba ninkin ce malam matan aure suka dinga sai da kayan ɗakin su suka dinga sai da kayayyakin su wata ma yarta tana aure taje ta sai da kayan ɗakin yar ta sai da nata kayan ɗakin suka dinga tura wannan mata kuɗi, suka dinga tura mata kuɗi, ta wata da nuna musu kuɗi, su kaya sun zo, saura kasar sun iso boda sun zo kaza, suna can ana clearing a custom, ana yin waye, sai da kuɗi suka gama taruwa wajen billion na mata, sai kawai dip sai network ya katse, ba kuɗi, ba kaya, ba mata. Suka wasu ka dinga neman wannan mata su ji labarin ta a wannan guri, in sun tafi a nemo ta, jami'an tsaro kun ganta, bamu ganta ba, bamu ji ta ba, a shiga can, a fito can, a je wajen alkali wani, ta kubuce, ta fada hannun tsaro, ta kubuce, tunda da kayan ta a hannun ta, tana da kayan aikin ta a hannu, kuke ta shan wahala. Su kuma matan nan sun ka karbi kayan mutane a shaida na makota, kana zaune sai ga an zo da yan sanda ana sallama da matarka, sai ga an zo ana sallama da babarka, sai ga an zo ana sallama da kanwarka, sun ka karbi kayan mutane sun hada ma wannan mata. Sai mazan suka ce, wasu mazan suka yi fushi suka saki matan, wasu kuma suka ce musu ku koma gida sai kun ware wannan matsalar ku dawo, bazan so kullu a dinga mun sallama da asuba da dan sanda ba. Matan suka yi group suka same ni a office, suka ce mallam duk da ka gan mu nan, daga wacce aurenta ya mutu sai wacce aurenta yana kusa da mutuwa, dukkan mu da auren mu muka zo muka rudu da wata mata da ta tallata mana wasa kadara a social media, muka sai da kayakin daki muka kakkaro dukiyar mutane muka hada mata, matan nan ta ki kamuwa, ta ki kawo kayan, ta ki dawo mana da kudin mu, kuma mun rasa ma jami'in tsaron da zai shige mana gaba ba a kama ta, za mu sanar da jami'an tsaro kowanne kala mun neme su akan su shiga ma wannan al'amari, amma har yanzu ba iya cintira an kama matan nan ba, ta ki kamuwa. Dan haka muna so a taimaka mana da shawara, ko a hada mu da gwamna, ko a hada mu da wani babba babban hukuma, wata kila inda ga sama ne aka ba su umarni za su iya kama wannan mata. To na tausaya musu gaskiya, amma kuma sun yaudaru da riba mai yawa, dama an kaji abu da riba mai yawa ka kiyaye kanka. Haka wani yazo ya tallata, suna da tifofi da suke debo yashi, suna da kamfaninnika da suke kaza, malam mutane dama suna son su su zauna a inuwa ana musu wahala, riba ta zo mai yawa ka bada kudinka, mutane suka dinga sai da gidajensu da filayensu da kangunansu da gonakinsu, suka hada musu kudi, malam suka yi gaba. Akwai wasu ma da suka ce wasu siyo a daidai ta sau irin babur din nan mai kafa uku, suka ce wasu siyo guda ko 50 ne ko 100 ne ko raye, suka nuna mata gashi za a yi haya, in kika saka kudinki za a samu riba, za a dinga tura miki kullun account ɗinki, zaki dinga jin alert na kudi kaza na kudi kaza. Aka ji har suka dinga talla a gidajen radio, har suka bubbuga fasta, mata suka je suka ta sai da kayakinsu, suka dinga sai da gwalagwalansu da kayakinsu masu tsada da kayan dakunansu suka siyar, aka yi musu riba. Karshe shi ma dai mutumin nan abin ya watse, ya tafi da kudin mutane. So aka wani kuma aka ce masa wata sana'a ce ita kuma, wai ka kawo mutum biyar, kowane mutum biyar, shi kuma ya kawo mutum biyar, su ma biyar biyar din su kawo biyar biyar. Kai fa baka ga kowa ba, baka ga kamfani ba, baka ga office ba, baka ga register ba ta CAC, baka ga register ta EFCC cewa an yadda su mu'amalar kuɗi ba, baka ga register ta jiha ba, baka ga office din su ba, baka ga kadarar su ba, a social media suke. Duk bayanan nan na social media ne. Saboda haka kai ka kawo mutum biyar din da ka kawo ai sun san ka kai. Waɗanda suka kawo biyar biyar din duk ƙarshe kai kadai za a kama. Tunda in aka zo social media ya dauke. Misali kai wanda ka kawo na farko biyar din farko kai suka sani. Waɗanda suka kawo biyar biyar din su ma duk ƙarshe kai za a zo a cikwala. Saboda haka shikenan kaga ba ka da ba wani company, ba wata register, babu wani zaunannen guri, ka duba wato inda ake register, babu register su, ka duba ba su da clearance na police, ba su da na EFCC, ba wata ma'aikata da ta yadda ma su zo su yi kasuwanci, a social media suke yi. Sai mutum wani kuma a ce masa ga diamond, kaga diamond din a social media yana yawo gashi ne yana kadawa, a ce ku zuba kuɗi wannan diamond din za a saida shi zuwa lokaci kaza, sai ga mutane suna ta rashin suna zuba kuɗaɗe, ƙarshe sai ka ji an ce an wanke su. Duk irin waɗannan kasuwanci ne har yanzu ban ga wanda aka fita lafiya ba, ko an samu? Har yanzu ne duk wanda aka tallata nan mutane suka zuba kuɗi, duk karshe da rigima aka kare. Wasu ma sun gudu saboda akwai wata mata daga wata jiha ta bugo mu tace mallan gani nan na taho nace kika taho ina na taho gano gurin ga nace me faru wallahi mallan ne ma nake tai ruwa a jallo miji na shi ma gajiya gudu ya ana sun gudu naka karbi kudin jama'a wajen miliyan 800 na hada wata mata ta gudu da su yanzu na taso daga jiha ta na rasa inda zan shiga a duniya nan shine kawai nazo da Allah nan Kano ko ku saba mun guri in zauna a daina nema na ace to amma su neman naki suka ganci a nan Kano din fa ki koma ki ta addu'a tace ina ba zai yi ba mallam nace to ina yan uwanki tace su ma yan uwan na dugudu na suke yi saboda na ciwo kudin jama'a nace to ake kin zama abin tausayi Allah iyaye miki Allah kawo miki karshe wannan musifa tana nan ta san banza daga san banza ne fa wai ba za ka zo ka kama sana'a yadda kowa yake physical sana'a ana ganin ka kana aski ko kana noma ko kana kiyo saboda san banza wani yazo ya tallata maka abinda baka da tabbas kai ka dauki abinda kake da tabbas ka bayar akan abinda babu tabbas domin kudin ka yakinin ka ne gonar ka kasuwancin ka sana'a ka yakini ne ka ganka kai an ganka amma wanda ka dauki dukiya kai ba a san shi ba waye to da haka duk mafiya wadannan wallahi a karshe rikici suka koma tashin hankali suka koma duk an wanke mutane so da haka in za a yi kasuwanci a tsaya a yi shi a tsanake a yi shi a abin nan wata mata zo ta tallata kaya cewa tana kawo kaya daga Lagos ya diddika da zannuwa da lesi da kayan kitchen mata suka yi ta tura mata kuɗi sai ta gama da kuɗin mutane sai ta ce maka order tana nan ta taho Gombe ta taho Kano ta taho kaza ka je kai ta jira a tasha an baka lambar iska ta riga duk ta da kuɗin ta yi tafiyar ta ba san garinta ba ba san gidanta ba ba san unguwarta ba dama farko da arha suke fara ba kana siyan abu 10,000 a garin ku zai ce ma za su yi maka shi a 5,000 kaga banza ta fadi ashe 5 din ta kace ake so wadannan abun sai mun kula fa mutum ya zama wayayye kana da kudin ka a hannunka fa kai ne fa shugaba kada wani ya zo ya maida kai kidahumi ya zo ya ce maka ga wani abu mai arha wanda baka da tabbas baka bincika ka tabbatar da ingancin abun ba baka ma san waye shi ba kawai kun hada a social media ne sai ka ji duk abu ya dauke waɗannan abubuwa sai mun yi hankali wato ainihin da su sannan abu na uku shine kimar kimar nau'i ne na caca yanzu kusan caca fa ta zama ruwan dare an shigar da caca harkar bal din nan ta koma yanzu ana caca hadda azumin nan fa akwai waɗanda suke yin caca ana azumin nan kana caca caca cacan waya ko bayi to caca kana musulmi kana caca kuma kana azumi kana caca kafin azumi kai caca shi zaka ta gani mutane ran sabaci kare sabai ashe yan caca ne duk sun yi caca an cinye su kai hadu da mutum kage da yana murmushi kage ashe caca je baka sani ba boye aka cinye shi to cacan nan yanzu ta riga yanzu ta zama ma ana son a maida ita wani babban abu a waya ana yin ta gida ana yin ta in za a yi bal ai caca wannan club da wannan club za su yi a ce to a saka kuɗi wani club ne zai ci wani ko ba yin wannan ana yi ko da wannan club din da wannan club din sai a zuba kuɗi saboda haka kai ka ce wannan ne zai ci ko waɗannan ne za su fara ci wani ana yi akan suwa za a cinye a ƙarshe wani kuma ana yi akan kai ka ce za a yi duro ba wanda zai ci wannan ya ce a'a za a ci ko kuma in za a cin wa zai fara ci saboda haka kai sai ka sa cewa wane ne zai fara kungiya kaza za ta fara ci ko club kaza ne zai fara ci sai a saka kuɗi ko a minti nawa za a ci duk ana saka kuɗi duk waɗannan abubuwa fa suna nan fa kashe zuciya suke yi hana kwazo suke yi hana nema suke yi hana tashi a zabura a nema ake yi ka saba da ci ma zaune to kaga yanzu wanda yake caca zai sai yanzu wani gidansu fa yaje sayar babansa da babarsa yana cikin gidan yaje yawa gidan takaddu yaje ya caca da su uban yana cikin gida ko aka ce ai an sai da wannan gida da kamar ya da gida na ina ciki da ƴaƴana da ma aka ce danka ne yaje sayar caca yaje yayi da kuɗin wannan musifa ta caca ta danno yanzu wata rana kungiyar masu caca na ƙasa suka zo suka bubbuɗe ofisoshi duk matasa muna ta neman su a masallaci wajen majalisi azu sun tafi caca tana cewa in hisbal ku je duk ku tashi gurin cacan nan duk ku kamo su duk abin da ake a gurin ku ɗebo sai ga kungiyar caca ta ƙasa sun zo suka zo office karama kallah mun zo mu ganka nace to ai gani a karama kallah muna da lasin na yin caca kuma wannan lasin miliyan 100 muka ba gwamnatin tarayya ta ba mu wannan lasin din kuma shugaban kasa ne kada yake sawa hannu akan lasin din da aka ba mu mai caca nace to sai me kuma ku an ba ku lasin ku caca a din Najeriya nace suka ce eh nace ni kuma an bani lasin na hana caca a iya wannan jihar to da haka sai ku je ku ci gaba da yin caca ku ni kuma in ci gaba da kama ku ba matsala ai ku kuna da lasin yin caca ni kuma ina da lasin kama masu caca ni ma ba da wasa da doka ni ma nake hana caca ku kuma da doka kuke yin caca sai ku ci gaba da yin ci gaba da kama ku kowa yi aikin sa ba haka zai ba akramakallah ai muna gina ajujuwa muna yi kuma kuna buƙatar rijiyoyi wato ainin zamu zo muku rijiyoyi muna bada tallafi na alqur'anai muna gina islamiyoyi dace to wannan to sai me kuma caca fa kuke yi cacan nan mu kuma an ce mu hana caca doka ce ta bamu dama ku kuma kun ce doka ta ba ku dama ku zo ku kafa mana caca yara suna ɗebe dukiyar iyayensu an aiki yaro an masa kwace an sace wayar wani an kama kazawace an dauke akuyar wance kayan shanya an dauke tukwane an dauke karafuna an dauke duk ma masu daukar ashe ba masu suke ci ba caca suke zuwa suke yi da shi wani fa makabarta shiga da ya rasa karfan da zai dauka irin wannan Allah ji kan malam mudi ya rasu da malam show ya rasu karafunan ya ciccizge gabaki daya suka cizge su da cikin makabartar suka je suka sayar suka yi caca da kudin tukunya fa ana girki fa akai sallama aka ji churu kawai ne zo ya sama da tukunya ya fita da ita cokula duk sun bata karafuna slab duk an cire su duk kuma aka tara kudin nan aka saci waya din akai kwacen karshe zuwa za a yi me a yi caca caca fa ta dawo yanzu ta lalata rayuwar matasa ko mutum ya je ya yi aikin sa na gumi ya zo ya caca ya je ya sata ya zo ya caca ya kwace waya ya zo ya caca a ɗebi kudin baban sa ya je ya caca wasu ma da aka gano sun kashe iyayensu fa akan cacan ne ya je ya dauki kudin sa gaba daya ya yi caca baba sa bata ganshi ba ta kama shi da fada sai zuciya ta dauke sai ya bige uwar duk caca ce ga ashe wannan musifan na caca da musulunci yace bai da caca ba ashe ba karamin zaman lafiya ya kawo al'umma ba bai yadda da kudin ruwa ba bai yadda da bai'ul garari ba garari a social media wani ya tallata maka kaya baka san shi ba baka gan shi ba baka ga rijista ba baka ga garanto din sa ba baka ga takaddarsa ta EFCC an bashi clearance ba don EFCC ba za su baka clearance ka fara kasuwanci ba sai sun ga duk takaddun kasuwancin ya haɗu bai da wannan clearance din ba shi da rijista na CAC ba shi da rijista na JASA ba shi da office ba wani sanannen mutum ma da ka sani sai a zo a wanke ka kawai a tafi yanzu wani haka aka yi masa wasu kawai suka buɗe office a wata jiha suka buɗe office sai suka sa hoton wani ɗan siyasa babba sai suka kira shi suka ce masa za a yi rabon azumi ana buƙatar trailer hudu trailer sukari da trailer shinkafa da trailer gero da kuma trailer makaroni so da aka ya kawo kwangila ce za a biya shi kuma je samu yan kasuwa suka bashi trailer hudu ya je officinsu ya je zauna da su aka yi magana komai suka yi rubuce-rubuce suka ce to in oga ya dawo insha Allahu sai a zo a karɓi kuɗi ba mu account yace da me kake so a tura nawa kake so a tura a wannan account ya bada account biyu ko uku akai komai aka ce to shikenan insha Allah gobe kuɗi zai suka zo da motocin su manya har gida har office din sa shi kuma yaje karbo daga hannun yan kasuwa ya danka musu shikenan yana ana an gama komai ana jiran aji transfer da daddare shikenan sai dif wayoyin su suka dauke ya buga kowace waya a ce switch off ha sai ce to ko ba service ne bari ya jira zuwa safe yana ta kallon account dinsa da account din wanda ya bayar ba wanda ya ji alert ba wanda ya ji an masa transfer suka tayi suka dau mota suka tafi garin suna zuwa har sun saki office din sun cire komai a gurin suka ina masu office din suka ce wannan masu office sun tashi ai dama ba anan suke suka ce ai bisu busaci da kama office din nan ba duk wannan decoration da kayan kwalliya da kaga an sa duk kwanan nan suka sa kuma sun tashi yanzu to sun ce suna da alaka da wani wani to waye sani yanzu ka neme su ba wayar fike na sun yi sama da shi wani kuma aka buga masa aka ce congratulations ka ci miliyan 1 yayi ta murna ka ci miliyan daya alhamdulillah kai muna taya ka murna ka ci miliyan daya ya ta gaya makotansa ya ci miliyan daya aka ce to shikenan yanzu akwai wane ne kudin wane ne services charge da za yi waye waye ya tura 150 yaje ya ranto 150 ya tura aka ce to ya tashi ya tafi ko Enugu ne ko ina ne ko Abeokuta ko ina aka ce ya tafi ya dau abokinsa suka tafi Abeokuta suna tafiya ana kiran su a waya kun zo daidai ina kuna tafiya har suka shiga Abeokuta ana ta kiran su a waya suna shiga gari duk ba service sai da Allah akwai sheka suna ne masa haukata su ka san wani company da suke ce wani company ka shigo gari ba san kwa wanda bai san ka ba haka suka kwana a tasha suka yi kwara san banza fa ba abin da baya haifarwa akwai fa wanda har malamai iso iwanka malamai iso iwanka sosai ni ma wani ya taba kira na akrama kallah nace na'am ni dan sanda ne babba nayi retire to shugaban yan sandan babban mu shine da aka tashi sai aka yi masa wato motoci aka bashi motoci a matsayin wato aje a sayar da su irin wannan gwamnati ta gama aiki din nan da su to sai aka yi wannan to shine ya bani Hilux ni a ciki aka bani Hilux to sai naga kai kuma kullun a cikin aikin da awa kake da aikin Allah da sauransu to shi yasa naga ni bani bada wannan Hilux din ta zama tace gudunmawa ta ga aikin Allah nace to masha Allah ka amala saka ma da alheri ina jira in ji sako na biyu nace Allah saka ma da alheri ka kyauta dama muna bukatan Hilux da yawa na aikin Allah to da haka mun gode sai ce to wani zai kira ka da wata waya sai ku shirye yadda za a kawo mota nace ba matsala ya kira ni can ko sai ga wani ya kira ni kun yi magana da oga nace eh mun yi magana da oga idan ma mota tana Lagos nace na'am to yanzu zan je Lagos za a dauko ta nace to Allah ya kiyaye hanya nace Allah ya kiyaye hanya sai sake bugo mun can sai sake bugo mun eh to dama ina tunanin saboda na lissafa da mai da juyan bakin mai da waye da waye da sauransu za ka kashe 150 nace ba matsala ka samu 150 din ka zuba indai motar ta zo kofar gidana ba matsala za a biya wannan da ka samu korance ne sai kai yace to ba komai ba komai shikenan sai da aka kwana sai ya kira ni mallam gashi mun taso har mun zo Ibadan to kuma taya mun yi abin nan taya ta fashe guda biyu ma nace subhanallahi taya biyu ta fashe yace nace to ba komai yanzu Allah sai yace to ko a turo kudi ko da abin nan mu siya ko da sakan hannu mu siya sai mu sako dan a samu a karaso nace ba matsala shi ma ka dora akan wancan lissafin sai ta mu aishi bai da kudi nace to ni kudin gare ni kuma ba kudin gare ni ba yanzu ka cikin mutananka ka ce wani ya ranta maka wani ya ranta maka in ko baka samu wanda zai ranta maka ba to ka tsaya inda kake a motar zan kirawo wani daga Lagos zai taho ya zo ya same ka wani dan agaji nace akwai dan agaji a Lagos zan masa waya zai zo ya same ka sai ku taho tare da shi a ba komai ba sai ya zo bane ce to ba komai ka taho a hankali haka muka yi da muka yi fahimci dai ba zan tura masa ko kwabo ba karshe dai motar nan bata zo ba to ban san ko cikin malamai an taba wani wannan ba kaga kana zaune kana karatu ma sai an wanke ka ko kaga mutum mai son banza ne ka ji ga mota ta samu tawazi daga nan zaka fara tura kudin mai kudin kaza kudin services waye waye to a wannan duk za a wanke ka sai a karshe kaga ba mota an kashe wayar ko babu mai ita so sai wannan an taba yi wa ina gomben nan ma an taba wani aka kirawo shi a waya aka ce aljanu ne kuna da wasu duwatsu a nan baya ko eh aka ce masa aljanu ne suka yi mutum aka zabe shi saboda haka za a masa kaza kaza ya furgice fa ya tsorata sosai razana nace to ya zo ya same ni hankalinsa a tashe nace me faru yace aljanu suka kira nace da MTN ko da Zen in nuna min lambar nace to ba komai ba ni lambar ne in kira na kira lamba kai ta rinya aka ki dauka sai nace to inda ya sun kira ka ni ka hada ni da su inji wani aljanin wane ne daga cikin su. Wannan ita ma da farar tana nan ana wa mutane, sai kawai ne bugo muka wace shi aljani ne ko ita aljana ce. In sun samu mutumin da bai waye ba, bai san addini, bai da tauhidi, da ka samu tauhidi duk waɗannan shiriri ta ka gama da ita. Ba samu mutum ba tauhidi, ba nutsuwa, ba imani, ba tawakkuli, tsoro ya cika zuciyarsa sai tsorata ka ko saka kai wani abu a ce za a baka kuɗi, za a maka arziki, an zabe ka, an ga mutumin kirki ne kai, ka fara yin sadaka da kaza, kai kaza, kai kaza, daga nan sun shawo kanka. Shikenan sai ai ta wanke ka, ana karɓa kuɗi da sunan wasu aljanu ne za su taimake ka kai arziki ko su karya makiyanka. Duk waɗannan shiriri tar ɗan uwa fa sai mun dage. Dai san banza yake kawo irin waɗannan abubuwa. Udaka daga cikin wannan wato shine kuma sai garari shine muke bayani akai ko? Mun yi magana akan riba, mun magana akan garari, mun magana akan jahala, mun yi magana kuma akan kimar, caca. Waɗannan hudun duk wani nau'i na kasuwanci a musulunci da an same su, wannan abin kasuwancin ya lalace. Ko kala dubu ne, ko kala ɗari ne, ko wa za a yi. In dai an samu ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu daga cikin waɗannan, to wannan abin ya wato lalace. Sannan Allah ta'ala ya gaya mana kuma a mas'ala ta takwas, cewa abinda ɗan adam yake karɓa na kuɗin ruwa kafin ya san hukuncin, to wannan Allah ta'ala ya yafe masa in ya tuba. In kuma ya ci gaba fa man ja'ahu mau'izatun, kaga karantawa kenan da wa'azi da jan hankali min rabbihi. Kaga ashe ba wani mai mu isarwa muke. Allah ta'ala yake faɗar me yake so a yi, mu sai mu gaya mutane. Me Allah ya haramta mu gaya mutane. Me Allah ya ce mu yi gaba ɗaya mu tashi, me ya ce mu bari mu bari. Wannan shine Allah ya ce min rabbihi. Kenan ba wani ne yake shirya wa'azi ya ce ya halatta kaza ko ya haramta kaza ba. Allah ta'ala ne yake haramtawa sai malamai su isar. Allah yake halattawa sai malamai su isar. Su ma malaman ba su da iko su halatta abinda Allah ya haramta ko su haramta abinda Allah ya halatta. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sannan abu na tara shine mutum ya tuba daga kuɗin ruwa, wato kafin ya karɓa, kamar yadda na faɗa cewa kashi uku ne ko? Akwai wanda ya riga bai karɓi kuɗin ruwan ba yana hannun mutane, shine hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara, dukkan ribar jahiliya na rushe ta. Ala inna ribal jahiliya maudu wa awwalu riban adahu ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Yace dukkan wata kuɗi da ake zamanin jahiliya, duk wasu bankuna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suke bada kuɗin ruwa, da duk wani ɗaiɗaiku mutane suke bada kuɗin ruwa, Annabi yace na rushe. A musulunci babu, inda kai musulmi ne to babu wannan, ka aje wannan. Ko ba zai hana ka arziki, ba zai hana ka wadata ba, ba zai hana ka samu ba. Sai ce ribar da zan fara rugujewa ita ce ribar Abbas dan Abdul Muttalibi, ita ma na rushe ta gaba daya. Saboda in baka riga ka karba ba, sai ce ko ya dawo mata asalin kuɗin sa ba tare da ya ƙara masa ko kwabo a kai ba. Idan ko mutum ya riga ya karba, to shine kuma yana hannunsa bai kashe ba, to shine aka ce ya sarrafa su zuwa ga wani abu da zai taimaki jama'a shi kada ya ci. Idan kuma ya riga ya cinye sannan ya ji wa'azin, to ba za a ce ya amayo abin da ya ci ba, Allah ya yafe masa wannan kada ya sake a gaba. Shine abu na goma, tausayawa Allah ta'ala ga wanda ya ga dama daga bayinsa, ta yadda ya ce wanda ya hanu fantaha to falahu ma salafa. Wannan ke nuna mana Allah ta'ala yana kulawa da bayinsa ta hanyar in ya hana su abu suka hanu, to sai ya yafe musu abin da ya wuce. Sannan na 11 jan kunne ga waɗanda suka koma cikin mu'amala da kuɗin ruwa bayan sun ji wa'azi, shine faman wa man ada, wanda ya koma, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sannan kuma wato bayani na 12 shine tsoratar da mutane dangane ga abin da ya shafi wato yin abin da aka hana su, tare da kuma mutum yana sane ya ci gaba da yi. Sannan na 13 shine bayanin girman kuɗin ruwa da hatsarinsa, cewa yana cikin kaba'ir, yana cikin kaba'ir dhunub. Hadisin da ya fi kowanne ban tsoro a cikin kuɗin ruwa hadisi uku ne. Hadisin da ya ce Allah ya la'anci mai karɓa da mai bayarwa da sakatare da shaidu, kowa ya shigo kenan, duk tsinannu ne. Kuma aka ce Allah ya tsine maka, manzo Allah ya isar. Idan labari ne ko addu'a ce? Idan labari ne to kaga abin ya riga an tsine maka. In addu'a ce kuma addu'an ta kama ka. Saboda in kuma tsinuwa Allah tana binka, ba abin da zaka taɓa ya albarka. kai ba za ka yi albarka ba matarka ba za ta ƴaƴanka duk abin da ka tara ba zai albarka ba ko ba za ka ga amfanin sa ba ko ba zai amfane ka a duniya ko ba zai amfane ka a lahira ba sannan abu na biyu mai tsoratawa kan kudin ruwa shine hadisin da yake cewa wato dirhami in an ce dirhami da me zamu auna shi yanzu ya kai 1000 dirhami daya na kudin ruwa to daidai yake da yin zina sau 36 kade ga illa zina to amma wanda ya ci kudin ruwa dirhami daya sai wani yayi zina sau 36 zai kamo shi sannan mafi girman hadisi mai ban tsoro a cikin babin ruwa shine hadisin da yace riba tana da kofofi munana har guda 70 to 70 din nan ka dauko su wannan tafi muni to mafi karancin munin a ciki shine mutun ya daura aure da mahaifiyarsa karamin kenan kamar sau in mutun yayi wannan to saura 69 to kowanne yafi wannan muni to wani abu ne ku a duniya in ba shirka da kafirci ba yafi munin a ce mutun ya auri babarsa kaga kenan an yi ne don ame a firgita ka a tsorata ka a razana ka kai watsi da kudin ruwa domin ka tsaya tunanin ma guda 69 ma shi kansa tashin hankali ne an gaya maka ɗaya mafi kankanta shine ka auri babarka ai ko dole ka guji wannan abin in dai kana da hankali kana da basira kuma kana son ka gama da duniya lafiya shi yasa ba za mu iya shiga cikin ayar da alaran mai karanta ba saboda fa'idodin da muka dauko na ayar baya da bamu karasa ba jiya ya cinye mana lokacin karatu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka tuntuban harshe ko muka kuskure Allah ya yafe mu malam ina ajiya a banki wasu na shiga wasu na fita to malam yaya zan yi zakkar su a sai ka dinga lissafawa ai shi banki ba abin da ya fi shi sauki duk abin da ya shiga na yana rubuce duk abin da ya fita din yana kawai a baka statement sai ka duba ka ga nawa ne a ciki nawa ne ya fita sai ka fitar da haƙin Allah malam mai tambaya yana cewa yayi jinya kusan na wata uku kuma ba a cikin hankalinsa yake ba to yaya zai yi da sallolin da ya da suka kubuce masa baka cikin hankalinka ai ba alƙalami a kanka idan mutum har baya cikin hankalinsa yayi wata uku bai salla ba to sai ya farfado zai iya ta lokacin kawai zai ta wata uku nan da yayi baya cikin hankali to ba alƙalami a kansa babu wannan sallar babu ramuwa in ka haukace to babu alƙalami a kanka so ba zai rama wannan sallah ta wata uku ba sai dai ta yanzu an dauki alƙalami daga wa daga mutum uku ba haukaci sai ya warke yaro sai ya balaga mai bacci sai ya farka to lokacin da kake bacci kana ta surutu a baccinka kana zage-zage kana tafka a shariya duk ba za a rubuta maka su ba abubuwan da kai tunano kai sabonsu a cikin mafarki kai sabo a mafarki gaganka kana shan giya ko kana kisan kai ba za ka tashi gaga kuma a rubuta maka kai kisan kai a cikin mafarki ba ba a rubuta wannan saboda haka kun ga kenan wato wannan ba sai ya rama waɗannan salloli ba malam ko sallar tarawih yana da nau'i uku mabambanta ne da aka shardanta a sunna ai nau'in ma yafi uku in ka nemi salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ko kuma ka nemi zadul ma'ana Ibn Qayyim ya kawo siffofi da sigogi na yadda ake yin salatu tarawih amma an zaka yi ka gaya wa mamu yau fa za mu yi mai sallama ɗaya ce kawai raka'a takwas za mu yi sallama ɗaya ko za mu yi raka'a huɗu sallama ɗaya raka'a huɗu sallama ɗaya ko mu yi sallama mu yi uku sallama ɗaya ko za mu yi bakwai gaba ɗaya da sallama ɗaya ko biyar da sallama ɗaya ko uku da sallama ɗaya ko tara da sallama ɗaya ko 11 da kaza sai ka gaya mutane nau'in da za ka yi don kawai ya ɗauka maku aka yi ta cewa subhanallah subhanallah kai ma limami ka karantar da mutane ko ƙira'a za ka canza ka gaya mutane cewa to zan muku ƙira'a da ƙira'ar wane za ku ji bambance-bambance da kuka saba ji amma ita ma ƙira'a ce sahihiya karɓaɓɓiya ba kawai shikenan sai ka zo ka tara mu a bayan ka ana sallah mu ji ka ce she ko je kaga dole mu ce subhanallah subhanallah sai mu ɗauka ko makuwa kai amma in ka gaya mata wata ƙira'a za ka yi mai irin wannan to kaga mun san cewa in ka ja abin da mu saba ja ba ko muka ji inda ake madda ba kai ba ko inda ba a ja muka ji ka ja to mun san wata kwarewa ce Allah ya baka ta wasu fannonin qira'a sai mu shiru muna jinka muna girgiza kai to wannan ana so duk abin da zaka yi mutane ba su sani ba ka fara ilmantar da su abin kafin kai ba gwaninta bane ka zo ka kama abin da ba a sani ba wanda wani zai munana maka zato wani ya dauka kuskure kai wani ya dauka mantuwa kai duk waɗannan abubuwan ba a san su a musulunci wannan yace mallam mai gidanmu yana cin riba to hanyar karban loan da ruwa mun yi ya daina yaki sai yace mana ai kasuwanci yanzu sai da haka to yaya matsayin ciyar da mu da yake yi kud da yake ciyar da ku ai halai yake ci da ku duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ya ba matansa su halal suka ci dan ubanka ya ci da kai ba babanka ya ci da kai ya ci da babansa ya ci da matarsa ya ci da ƴaƴansa wannan babu matsala amma shi din shi yake cikin hatsari shi kamata ku tausaya ma ku gaya masa ba fa zai tara dukiya da waɗannan hanyar kuma ya gamu da Allah lafiya ba yayi kokari ya rage ana yin arziki naga mutane masu arziki da kuɗi da kamfaninnuka kuma sun rantse min da Allah ba sa ta'amuli da ruwa ko kobo daya kuma gashi arzikin yayi amma mutum ya ce ba a arziki dole sai an saba Allah wannan ba zai yi ba yana yace ni abin mamaki mutane sai an ci bashi da ruwa sai an yi kaza ce gashi ni ban cin ba kuma ina ta yi sannan kamfaninnukan ba su kyale shi ba kullun sai zuwa suke yi da takardu alaji ai zaka ƙara bunƙasa abin nan yanzu kamar kana da biliyan 2 da zaka mu baka biliyan 2 ka ƙara ko mu baka biliyan 4 kaga sai ya zama abin ya ƙaru kasuwancin ya ƙara girma kuma dan fasinta din fa 9 ne ko 10 sai a dan nuna maka dan hannu haka to amma biliyan 1 aka ce ka ƙara 10% nawa kenan ko 5% nawa kenan da yawa miliyoyi kuma asara ta zo a kanka kuma su karbe takardun kamfanin in ka kasa biya kuma karshe ya ce an karbe kamfanin an ba su yace min yaki sun yi yaki har kyaututtuka suke kawo masa yace a'a ubanni kawai abinda Allah ya bani ta hanyar haka iya kudi na nake juyawa ba na gaggawa ba sauri nake sai na tara biliyoyin kudi ba ubanni dai ni malamai har wata rana da yayi reference da ni sai ga wai bankin suka ce wa za zo same ni a to ai zamu yi malam bayani ai yanzu kasuwanci dole sai larura ne sai ana hadawa da waɗannan haramun din in ba aka ba arna sai su wuce mu nace to an zo gurin wato kenan ma so muke tsere ma muke da arna kenan su fa ba su da doka su fashi su sata su kwace su sata su sai da alade dan su tara kuɗi to mu ma sai mu biye musu mu muna duba kuɗi ne muna duba lahira muna duba kuɗi ne muna duba gamonmu da Allah muna duba kuɗi ne muna barin abin da zamu bari so da haka dan sun wuce mu ko sun fi mu kuɗi ba matsala bane dama duniya ta su ce lahira ta mu so da haka kan mi sauri mu ba a hankali mu nemi arziki a gurin Allah Allah zai mana arziki ba tare da irin waɗannan munanan hanyoyin ba wanda suka zama masa dole kuma akwai zamu zo da fatoyin malamai da suka yi bayani akan yadda mutum zai in ya kama dole sai yayi ta'amuli da kuɗin ruwa in sun shigo hannunsa ya zai rabu da su ba tare da ya ci ya sha ba qur'anai guda 10 daga mallam Suleiman Alhaji Gona Allah ya biya mishi bukatunsa to Allah ya biya 500 daga his excellency dan Juma Goje his excellency dan Juma Goje shine ya turo 500 a saka a cikin account na marayu saboda haka dama shi ya saba da irin wannan aiki duk shekara yana aiko mana kuɗi ya ce a saka a cikin asusun marayu kuma ma ya taba zuwa gaba ɗaya gidan marayu ya canza musu gadaje ya canza musu katifu ya canza musu fililika ya canza musu bargo na kwana har yanzu ina cin akan gadajen su suke kwana da haka excellency senator dan Juma Goje muna godiya Allah saka ma da alheri 181 daga Shafi'u da Muktar Hussein ɗan Hizba tare da abokan arzikin su a'a ɗan Hizba 181 kai ashe ɗan Hizba nan kuma dai ba dama ne to kaga ai su biyun ba ku ba ɗan Hizba gaba ɗaya bane ku bi kadai ɗan Hizba su biyu ne ɗan Hizba ne mutum biyu suna Hizba kuma suna kasuwanci shine suka kawo kuɗi 181 suka ce a saka a cikin asusun marayu to Allah ya ƙara muku arziki ɗan Hizba 700 daga wata baiwar Allah Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya miki bukatunki na alheri wanda ya musulunta a yau Margaret Benjamin daga unguwar Nayinawa yanzu sunanta Aisha Benjamin Aisha Benjamin muna miki congratulation, muna miki addu'a da shigowar ki musulunci, kuma muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ki. Kuma duk za a tara ku gaba daya, akwai ranar da zamu zauna bi muku cikakken bayani akan musulunci kafin mu tafi insha Allah. Addu'a ta yi ni da addu'a yata na fama da ciwon sikila shekaru da dama. Allah ya bata lafiya, Allah ya kawo mata sauki, Allah ya bani mace ta gari, Allah ya baka mace ta gari. Ina fama da rashin lafiya, ina zaune a jigawa, to Allah ya kawo lafiya, Allah kuma ya sauki, Allah ya sa ya zama kafara. A cikin da addu'a kasuwa ta tsaya, to Allah ya sa ta ci gaba, Allah ya ƙara albarka a ciki. Da sauran bukatun jama'a na alheri mun yi tawassali da sunan Allah da sifofinsa. Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri, Allah ya yi mana dukkan damuwa. Allah ya bawa kasar mu lafiya, Allah ya bawa kasar mu zaman lafiya. Fitintunu na zahiri da na batini, Allah ya kawo mana karshen su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da yake raba a cikin wannan wata, a cikin waɗannan sa'o'i da waɗannan lokuta masu albarka. Allah ya sa muna da rabuwa ciki. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد.